to wannan aini a gani na farkon jaji ce suka yi suka yi tuntune kamata su yi zanga zanga ba su ba sai yanzu tun lokacin da muke san Peter Galan 2200 don abu ba su ba sai yanzu sai yanzu sannan kuma in gaskiya suke magana cewa suna zanga zanga don talaka ne akwai jihohin da sun kai wata 5 wata 6 ba albashi mai tuntun ba su ba sai yanzu wanda kuma kowa ya tabbatar cewa an ba su kudin bail out wasu sun cinye sun biyan malaman su wannan magana kawai ta banza ce kawai yawa sau da haka ni ina kiran Muhammadu Buhari kare mai damu su kare kula su ba suna wajen don kare haƙƙin talaka bane don kare haƙƙin su ne kawai in dai don talaka ne talaka ya jima cikin wahala tuntun
kai su wannan suna so su samu cikin matsala ne in an janye babu man ba sa magana sai dai su yi shiru a cigaba da wahala yanzu kwanakin baya da babu man mutane da yawa sun yi watanni wajen uku sai dai suna siya black market kuma farashin da yafi haka saboda haka yanzu an wannan karin gashi ko a gidan mai kamar sauki ne ga mutane farashin abubuwa kuma ai kullun yana ta karuwa a kasuwa ko da an soke wanda suka kakkara farashin su ba su soke ba mun sha ganin haka so kar su kawo mana cikas tunda wannan kawai fatan mu shine Allah sa wannan abin ya zama fi alheri
to sai dai kuma hadimin shugaban kasa Buhari na maganin yan kwadagon ba su fahimci manufar janye talafin bane tun farko honorable Ibrahim Bafetal Hassan dake zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare ya ma bukaci yan kwadagon ne da kuma sauran yan Najeriya da su bada harin kai domin kulliya ta biya kudin sabulu
ya kamata yanzu NLC ta ma daya a bayan gwamnati saboda galu da taimaka wajen ciyar wannan manufofi da gwamnati ta dace to wannan kadai ke an ka dauki ba taimaka mutane ta ce yanzu da gwamnati ta dauka yin hanyoyi da gwamnati ta dauka ba daukan ma'aikata da gwamnati ta dauka fadi 500 direct cash transfer da mutane wanda gwamnati ta dauka kowanne ne wanda taba rayuwar mutane ne zai yabo tana da wata magana da ta ga ma wannan gwamnati to amma duk da haka dole kasa dama sai da kwadugo dan kwado ita ne suke taimaka wajen fayyatar da gwamnati amma a wannan karon da ya kamata su fahimci menene gwamnati take nufi to da za su taimaka wajen yada wannan matsala ga mutane abinda nake kira ga kwadugo lalle yanzu lokaci ne da za su zo su ba gwamnati nan haɗin kai tun da sun sani da gwamnati nake yi saboda walwalar mutane ta bada haɗin kai shine shawara da zan ba kwadugo kamar yanzu lokacin da gwamnati ta cire tallafi akan gas da kalanzir ba ganta ko ina ba yanzu in ka je NNPC tana da rada in ka je na dan kasuwa ta fi arha yafo idan duk lokacin da mutane su aka yi wannan za ga amfani na biyu zan baka misali a lokacin da GSM ta zo 30 da kos dubu kaza ba wanda yake iya ta yau gashi kamfanin duka je su ya binka kyauta a naira 200 ka siya 200 a baka 200 sai ya ga mun tuma ana bin mutane kyauta a kan
to koya ma da lalaman petrol ke kallon wannan sato kasa karin a yanzu Alhaji Baba Kano Jada dan kwamitin amintattu ne na kungiyar dalaman petrol a Najeriya
shirin tallafi da ƙari duka ƙari ne amma shirin tallafi abinda mun muka sani a shirin tallafi wajen dauko kayan daga waje a kawo shi nan ne da ake biyan tallafi amma an ce babu shi yanzu amma wannan magana tallafi daban wannan ƙari kudi kawai akai na mai ba magana shirin tallafi domin in gwamnati tana biyan wancan shirin tallafi na kawo mai din daga waje daban da yanda suka karo da shi kuma daga cikin gida yansu domin misali idan an kawo shi wajen landing cost din shi da akwai kudin da ake biya don yana zuwa da bambancin kudi to don haka in an biya bambancin kudi shine shirin tallafi amma yanzu ka tunda sun ce a kawo shi suna kawo shi a wannan ƙari kawai suka yi
yanzu haka ma dai tuni wasu gidajen mai suka fara sai da man akan sabon farashin da aka kai da naira 145 yayin da wasu gidajen man kuma ke tsawala farashin Ibrahim Abdul Aziz Fashion House na Amurka daga Yola a Najeriya